Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar kuma suna iya sauraron mu ta VOA Africa mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Muazu. Ne shirin yau da gobe zai yada zango a Najeriya tare da wakiliyar mu Urkayya Basha. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin yau da gobe. Shirin yau da gobe dai kamar yadda kuka sani shiri ne da ke tattaunawa akan zamantakewar rayuwarmu ta yau da kullun da kuma batutuwa da suka shafi matasa. A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka gabatar muku a makon da ya gabata kan matsalar da ma'aurata ke fuskanta a rayuwarsu ta aure, musamman ma ma'aurata matasa, inda muka tattauna dalilai da ke haifar da rashin jituwa a tsakanin ma'aurata bayan daukar lokuta da dama ana buga soyayya kafin aure. To a yau dai shirin zai dora ne kan mafita da kuma shawarwari da iyaye za su bada domin samun zaman lafiya a tsakanin ma'auratan.
Kana masu sauraron mu, za mu leka ga fagen lafiya uwar jiki, inda wato likita a yau zai bada shawarwari ga masu fama da ciwon ulcer, hawan jini, har ma da ciwon siga, wasu irin matakai da kuma wasu irin kalan abinci ya kamata su ci a daidai wannan wata na Ramadana da ake ciki. Sannan kuma masu sauraron mu kada dai kumanta, za mu sake garzayawa da ku fagen kwallam da makulashe, mu ji wani dadin kuma yau bakwar mu za ta girka mana a cikin fagen namu na kwalama. Sai ku kasance tare da ni Rukayya Basha domin jin yadda shirin namu zai gudana.
Bakin namu sun hada da Yusuf Yakubu Gabasawa da kuma Suraya Usman Shinkafi, sai kuma Hajiya Amina Jibril.
To a Hajiya Amina, muna tabbatu kan matsalar da wato matasa ma'aurata suke fuskanta a rayuwarsu ta aure daga sadda wato aka shiga rayuwar auren. Zaki ga a waje an yi ta wato shan soyayya, amma kuma daga sanda aka shiga rayuwar auren kuma sai ki ga abubuwan duk sun canja. To a matsayinki na uwa, to me zaki kara kan wannan batu da ake ta tattaunawa?
So gaskiya ni abinda na dauka tun farko, abinda yake kawo wannan zama a dade ma ana soyayya a shekara 2, 3, 4, 5 ana soyayya, ni ban dauke shi komai ba, na dauke shi ƙarya ne gaskiya. To in har so da kauna aiki ta tsakani da Allah, babu ƙarya a ciki. Bayan da za a yi da a matsayin ki na uwa ta gari, kiga wani yana neman yarki babu wani dalili, ba wai tana makaranta bane, ba ta yana jiranta ta gama wani aiki, wani karatu bane ko wani abu a zo a yi aure, har a shi dauki wannan shekaran ana soyayya. To kin san akwai ƙarya a cikin lamarin. So duka al'amarin yana nan yakan shafe mu da iyaye da ƴaƴan duka. So iyaye wani lokaci ne Allah ya kawo mu suna tsoron zuciyar ƴaƴayensu, sai da abin da yake so kunce yaro abin da yake so shi ne zai yi. In yace yau ga wanda yake so shekara da shekaru suna tare, suna tama juna ƙarya, ba za ku iya nusar da shi ba, ku lura da shi cewa kazan nan da kuke yi ba zai haifar da ɗa mai ido ba. So bar an zo an yi wannan shekaru an yi aure, an zo an tafi gidan aure an shiga, ba a je ko ina ba, aure shekara ɗaya shekara biyu, wani ma ba za a gama yawo da hotunan bikin a social media ba sai ka ji labarin cewa ai aure ya mutu. To ni dai a nawa to me abin da yake kawo wannan abin rashin gaskiya ne kawai da rashin adalci. Ka zuwa da yarinya da ƙarya, ita ma ta zo maka da ƙarya, ba ku fadawa junanku gaskiya ba, kuma an shiga gidan aure, in aka shiga gidan aure fa ba wani abin da zai fito, kuma halinka ne life zai fito, ita ma halinta ne, sunanta da take ansawa, to in Aisha ce to Aishan fa za ta fito ƙarara, in kai Muhammad ne to Muhammad din ne fa sak za ta gani, ba wani ƙarya kuma ba wani boye-boye. To daga nan aka fahimci zaman da aka yi na baya, duk ƙarya aka yi ta wa juna to sai a fara samun matsala fa. So daga nan ba a kai zuciya nesa ba, sai kiga aure bai je ko ina ba, ya zo ya mutu.
Aji Yusuf, ka dai ji bayanin da ƴan uwa suka faɗi a cikin wannan zaure kan abin da ya shafi matsalolin da ma'aurata suke fuskanta a cikin rayuwar aure. To menene mafita?
Mafita guda ɗaya ita ce a duk lokacin da aka ce an shiga rayuwa ta aure. Mafitar ita ce namiji a matsayinsa na mai gida da kuma mace a matsayinta na matar aure, wadda kai sai ka sauke nauyin da Allah ya dora maka za ka kubuta anan duniya da lahira, haka ke ma sai kin sauke naki wanda Allah ya dora miki, za ki samu jin daɗi da kuma nasarori da kuma samun kyakkyawan rabo a lahira idan Allah ya kai mu wato na gidan aljanna. To a kullum abin da ya kamata ma'aurata su rinka fahimta shi ne, kai namiji tsakaninka da ita din nan haƙoƙinta din nan ka kula da su, ka gane cewa matar abokiyar zamanka ba baiwarka ba ce, ba abokiyar zama ce, tana da ƴanci, akwai inda Allah ya akwai inda take da ƴanci, akwai inda ƴancinta yake, akwai kuma inda ya tsaya, akwai nauyinta da ya rataye a kanka, akwai ɗawainiyarta, akwai kuma abubuwa da yawa wanda sai ka yi mata za ka samu mafita. Haka zalika ke ma akwai nauyi wanda Allah ya dora maki a kanki, ga sunan ɗaya biyu uku huɗu, ga sunan duka a tattare. To a lokacin da ake wani rayuwa ka ɗauke ta tamkar abokiyarka, abokiyar zama, haka ke ma ki ɗauke shi tamkar abokin zama. Wato kai ka ɗauke ta daidai kuke, amma shi kuma ke kuma a lokacin da yake ɗaukar ku ke ɗaya, ke kuma ki rinka sunkuyar da kanki, kina nuna cewa fa to fa shi ɗin shi ne mai gidan a sama da keki. To wannan ne zai taimaka, na ɗaya daga cikin dalilan da zai taimaka a zauna lafiya. Na biyu, iyaye su ne ummul aba'isim, na daga cikin manya-manyan dalilai da suke kunna wutar da take kashe gidajen aure a yau. Gabaɗaya mun san cewa ana ƙoƙarin, akwai iyaye jajirtattu waɗanda suke ba da tarbiyya, amma mafi yawa daga cikinsu su kansu ba su da tarbiyyar, kuma in kai baka samu tarbiyya ba babu yanda za ka ba da tarbiyya. So da yawa iyaye da yawa akwai masu sakaci wajen ba da tarbiyya, burinsu kawai ƴaƴansu su je su auri wane ko ɗan wane ko mai aiki kaza ko wanda ya mallaki kaza ko daga zuri'a kaza, ba burinsu ƴarsu ta je ta yi zama na ibada aure kenan, ta zauna lafiya ta raye sunna ta hayayyafa a samu abin da ake bukata ba. Babu wata iyaye, babu wasu iyaye ko kuma wata uwa ko wani uba da yake so ya aurar da ƴar shi ta je tana shan wahala. To amma shi kuma abin lura anan shine arzikin fa Allah ne mai, kuma abu ne na lokaci, kowa da haka ya fara, da rarrafe yaro kan tashi. To abin da ake bukata shine iyaye su matsalamba wajen bayar da koyar da ƴaƴansu ya tarbiyya, su yi biyayya a gidajensu na aure. A lokacin da aka ce kai namiji ka kula da haƙoƙinka na yau da kullum na zamantakewa na aure, ka kula da su, ka rike su, to ke kuma ku kuma iyaye ku nuna musu yadda za su yi ladabi, yadda za su yi biyayya, yadda za su yi aiki da umarni, yadda za su iya magana, yadda za su karɓi miji a tarare shi, ai masa dukkan wani abu da yake bukata na fatan alkhairi, addu'a, a jajirce, a tsare sirri, a tsare mutunci, a taya shi wannan fafutukar. Da yawa daga cikin matsalolin da maza suke fuskanta a duniya saboda iyali ne saboda mata ne to saboda haka akwai buƙatar iyaye su nusantar da wannan ƴaƴan su mata su koya musu tarbiya sannan su koya musu ilimi na zamantakewar aure mun ga yanda kakannin mu suka koya iyayen mu rayuwar aure amma a yau haka abin yake ya sha bamba sannan ɗaya daga cikin su nan maganar nan tana ɗaya daga cikin abu da take rusa aure yaran mu ne da yawa ba su iya magana ba kowace magana ta fito a yabawa miji a yanko magana a lafta magana sannan yaran mu ne zaki ga cewa akwai karancin hakuri suna kullun suna leke-leke kullun suna da dogon buri suna duba makwabta suna duba mutanen unguwa suna duba kawayensu da kuma waɗanda suka taso tare wayil kuma abun ba haka yake ba kowa da lokacin sa kowa da kaddararsa kowa da hanyar samun sa haka abin yake to amma a yau mu yadda muka samu kanmu abin ya sha bamban da wannan sannan kuma wani abu guda daya wanda yake da bani takaici al'amarin zamantakewa da aure shine yanda iyaye suke daurewa ƴaƴansu gindi duk abin da tayi ba za ta yi laifi ba abu kadan wani labari na samu wani kwanakin baya ba sai na kira gari ba ta kira mu babanta ta ce wai ya ce ta tafi gida baban kai ba tare da bincike ba kai sai aiko da mota ya ce ta tafi
menene wannan wannan wani irin uba ne wannan yanzu akwai dattaku a wannan
ta kinga cewa ai akwai damuwa irin yanayi irin wannan to iyaye sai sun zama dattijai sai sun zaman to cewa mutane ba a ce wai ku bata ku danne mata haƙin ta komai in ta zo gida ku yi mata fada bincike aka ce ai a bincika menene damuwar mecece matsalar da ta haddasa rashin zaman lafiyarsu sannan ita a jakunnanta ai mata fada shi ma a bincika menene yake menene gaskiyar lamarin
sannan shi ma ai masa fada to idan ana haka wannan na daga cikin manyan manyan dalilan da a yau din nan suke lalata rayuwa da zamantakewa da aure wanda iyaye sai sun tashi tsaye in ba haka ba gaskiya bismillah zamu ta komawa gidan jiya kuma za a yi ta samun mace-mace da sake-saken aure Allah ya kiyaye wanda ba haka muke fata ba to amma aiki ne babba
to Hajiya Amina in na dawo kanki wani shawara zaki ba wa iyaye a gida domin su rika ba wa ƴaƴa tarbiyyar da ya dace sannan su ma ma'auratan a gefe guda wani irin shawara za a ba su saboda su samu zaman lafiya da fahimtar juna a rayuwarsu ta aure
to alhamdulillah ni dai shawara da yace zan ba mu a matsayin mu na iyaye duk abin da zamu yi mu hori ƴaƴan mu da fadar gaskiya mu fada wa juna gaskiya duk inda al'amari ya kai ya kawo in dai akwai gaskiya a ciki to insha Allah babu jin kunya babu nadama babu nadana ba mu da dana sani a ƙarshen magana so gaskiya ita ce daga ita sai daga kinta sai bata ai fadi gaskiya da gaskiya shine kawai magana kamar yanda na ba mu shawara a matsayin mu na iyaye su ma iyaye irin shawarar da zan ba su dai kenan gaskiyar nan dai ita ce duk inda ka je neman aure ka tsaya ka fadawa wanda zaka aura ku yi rayuwa tare da ita rayuwa ce ta ba a san wani rana za a rabu ba sai Allah subhanahu wataala war ƴaƴanka wanda za ku yi rayuwa da ita ta dindindin mutuwa ce za ta raba ka faɗa mata gaskiya daga ina ka fito me sana'anka me aikinka in ta ga za ta iya aurenka fa lillahi alhamdu ke ma ki faɗawa wanda za ki aura ku yi zaman rayuwa duniya da shi ki faɗa mishi gaskiya babu ƙarya tsakaninku to wallahi in aka yi wannan abin aure zai zo yayi lasting ba za a samu matsala ba a haifi ƴaƴaye nagari nagartattu to yanzu bayan an zo an gama ƙarya a neman aure tun a neman aure an gama ƙarya an gama soyayya an gama nuna duniya fuskokin juna kuna nan kuna haska kawunanku a social media kuna runguma tun ba ku yi aure ba an zo gurin aure an barar da albarkan aure an yi raye-raye an yi abubuwa dai ga sanan ba dadin ji ba dadin gani ba dadin fada so ba inda za a yi tun anan muke zubar da mutuncin auren mu da darajar shi shedanci ya shigo cikin al'amarin babu wata albarka da aka sawa auren sai kai subhanallahi Allah dai ya kawo mana sauki
to Hajiya Surayya me zaki kara kan abinda Hajiya Amina ta fada kan batun shawaran da ya kamata a bada
mu iyaye dan Allah sai haƙuri sai kokari iya wasu su ba ƴaƴan mace tarbiyya dan tarbiyyar ƴa mace yana da muhimmanci sosai a rayuwar aure idan ƴa mace ta samu tarbiyya to ba ma mijinta ba har ƴaƴanta sai yan alfahari da su saboda uwa ita ce take creating community so ita ce take wannan din a samu al'umma a samu waye tarbiyyar da ta ba su shine zai zamana al'umma har gaba daya mutanen gari su ma su amfana al'umma ta gyaru. So tarbiya gaba ɗaya na ga ƴa mace, iyaye su yi kokari a kanta su ba ta wannan tarbiyyar.
To Aji Yusuf, idan na dawo kanka ka ji abin da iyaye mata suka bada kan batun shawarwari domin a samu zaman lafiya, me zaka ƙara kan abin da suka faɗi?
Idan kika duba Hajiya Rukayya, malamanmu suna kokari, ana ta wa'azi, ana ta jin hankali, ana ta faɗakarwa. Sannan babbar inda ake samun matsalar nama da wani daga iyaye ne suke bata, sai ƙawaye, sai kuma yanayin abin duniya. Idan ba ka da shi a yau zaka ga cin mutunci ba irin wanda ba zaka gani ba daga wajen matan zamani, daga ƴan uwansu, danginsu, daga iyayensu. Haka kuma a ɗaya ɓangaren ma zaka ga cewa ɗin su ma mazan ba kan wallasa ba ne ba, da yawa waɗanda a gwanda da ba su san haƙƙin aure wanda ba sa saukiya. Akwai mazan da sun kwammace su fita waje su biya wa wasu matan buƙatu a kan matansu na cikin gida wanda Allah ya ɗora musu nauyi a wuyansu. Sun yi musu riƙon sakana kashi, ba sa kula da haƙƙinsu, ba sa kula da buƙatunsu, ba sa biya musu buƙata ba wai don ba su da shi ba. Suna da shi ɗin, amma wani irin laifi suke musu? In ta yi maka laifi ka jawo ta jiki, ka nusantar da ita ga matsalolinta, ga abin da take so, ta gyara. In ba ta gyara ba, kana da hujjoji da za ka ɗauki mataki, amma ba wai ka zalunce ta ko ka cuce ta ba. To saboda haka dai a taƙaice aikin na ɓangarori guda biyu ne, aikin namu ne gaba ɗaya, amma dai babbar buƙata kuma babban abin da ya fi muhimmanci shi ne a duk lokacin da ake zamantakewa ta aure a sani cewa ana zama ne kuma ana rayuwa ce ta ibada. Kuma ibadan nan ita mace dole sai ta yi biyayya za ta samu rahama. Kai kuma ba a ce za ka danne haƙinta ko za ka cuce ta kai ma ka samu rahama ba. To wannan ya zama dole akwai buƙatar balance, amma a gane cewa ibada ce, ba wai zama ya nishanta kewa na jin daɗi ko kuma na saduwa ko kuma na jin ko kuma na gasa da wasu sun yi ba. A duk abin ba haka ne ba. A rinka sakawa a zuci cewa ana rayuwa ce ta ibada, wanda daga ƙarshe kowa zai ɗauki sakamakon wannan rayuwa. Idan aka yi rayuwa mai kyau, aka samu zaman lafiya, aka samu kwanciyar hankali, aka yi ibada, zaman aure irin na ibada ɗin wanda annabawa da sahabbai da iyaye da kakanninmu suka yi, suka koma ga Allah, to ina mai kyautata zaton cewa za ku haɗa aljanna tare. Amma aka samu akasin haka, to akwai damuwa. Allah ya kiyaye.
To haka yake masu sauraro, da fatan dai kun ji daɗin tattaunawan da muka yi da bakinmu a zaurinmu na yau, inda muka tattauna kan shin menene matsalan da yasa ma'aurata sai a daɗe ana soyewa a waje, ma'ana ana soyayya kenan, amma daga zaran da kuma an shiga gidan aure sai ai ta samun matsala ba tare da kuma an gyara matsalan ba sai auren ya mutu. Inda bakinmu dai suka yi mana bayani, daga ƙarshe suka yi bayanin mafita da kuma shawarwarin da ya kamata a ce ke a matsayinki na uwa a gida ki riƙa ba wa ƴaƴanki tarbiya, ki koya wa ƴaƴanki abinci, ki koya mata yadda za ta gudanar da gidanta ba tare da ta samu matsala ba, ki nuna mata cewa fa mijinta tana ƙarƙashin shi ne, ki nuna mata cewa fa sai ta yi biyayya ga mijinta, sai ta iya tsafta, ta iya kwalliya, ta iya girki, ta iya duk abubuwan da ya kamata a ce ƴa mace ta iya a rayuwarta. A gefen maza kuma ana nusar da su cewa fa kasancewa haƙƙinta komai nata ya dawo gare ka. An san cewa fa mata sai an rika haƙuri da su, duk abin da ya faru dole sai kai haƙuri da matanka. Kasancewa kai uba ne a wajenta, kai yaya ne a wajenta, kai miji ne a wajenta, kai ne ka zama komai nata. To da hakan ya kamata a ce kai haƙuri da ita. To in haka samu haƙuri tsakanin mata da miji, fahimtar juna da kuma bincike mai kyau tun daga farkon auren, to za a samu zaman lafiya a cikin auren.
To haka yake masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke a birnin Washington DC. Yanzu za mu garzaya ga likita inda zai ba wa masu ciwon olsa, hawan jini da ciwon suga shawarwari da kuma ababen da ya kamata su ci a daidai wannan wata na Ramadana da ake ciki. Amma kafin nan bari mu dan sarara kana, muka dawo shirin namu zai do. Thank you.
kake masu sauraron mu idan muka dawo gefan hira da likitan da yake bada shawara kan abubuwan da ya shafi wato kula da lafiyar jiki a daidai wannan wata na Ramadana. Muna tare ne da bakon mu Dr. Adam Dawood. Da fatan dai masu sauraro sun san wannan sunan. Barka da zuwa Dr.
Barkamu dai.
To Dr. zaka ga akwai wanda suke cewa ina da ulcer bazan iya azumi ba, ina da ulcer bazan ci wannan abincin ba, ina da ulcer ga kalan abincin da ya kamata in ci. Shin ma a daidai wannan lokaci da ake cikin watan azumin Ramadana, wasu irin abinci ya kamata a ci mai cutar ulcer ya rika ci a kuma daidai wani lokaci?
To masha Allah, su wasu cutan ulcer ya kamata tun full azin da ma mukan ga musu muka yi diagnosing cewa suna da ulcer, ka su rage cin abu mai tsami, su rage cin abu mai yawan maiko, su rage cin abu mai yaji. To still in har za su yi azumi, lokacin za su yi sahur, sai su tabbata cewa su ci abincin da ba shi da waɗannan abubuwan, ba shi da yaji, ba tsami, kuma ba yawan maiko. Kamar ta je ta toya kwai da chips
ko kosai,
ko kosai ya ji maiko a ce shi za a yi sahur da shi, to gaskiya zai azumi zai yi tangarda. Saboda haka nan su waɗannan ko da buɗe baki ma in kika zo da kika kammala su kika ci su da yawa, to ƙarshen ta wajen karfe 1 ko 2 na dare zaki sakin taji saboda attack na ulcer.
Haka
saboda haka nan in za a yi yadda ya kamata kunu yana da kyau sosai, domin me shi kanshi miss magnesium aluminum hydroxide muke bayar a sha, a wasu kan ce justin, yana zuwa yi kotin ne, to kunu ma zai je kotin wajen da akwai ulcer ne. So kamar kunun gyada kar a bari ya sa mishi maiko, kayan maiko da yawa, wasu suna sa gyada, wasu su sa wasu abubuwa da za su gaya maiko da yawa,
so
a rage maiko a cikin kunun gyada. To sannan a sa madara ko ulcer, kuma kar a sa mishi lemun tsami, don tsami yakan stimulate vagus nerve secreting hydrochloric acid, shi ke bata ulcer. So saboda haka nan idan aka yi abubuwan nan yadda aka kare abu mai tsami, aka kare abu mai yaji, aka kare abu mai yawan maiko, da insha Allah karin da buɗe baki sai a ci ɗan tuwo, miya kare zama da yaji, a ɗan ci abinci, kuma kar a manta a sha magani. Tunda so biyu wata rana kan sha magani sai a sha bayan an yi buɗe baki, in kuma an yi sahur sai a sha. To insha Allah za a ɗauki azumi lafiya, a je lafiya har a gama, za a gaba a
ta. Wannan ga masu cutar ulcer kenan. Akwai kuma masu cutar hawan jini da kuma cutar ciwon suga wato diabetes. Su kuma wani irin shawarwari za a ba su?
To su waɗannan yawanci abincin su da masu da sun san abincin da kamar suna ci, especially masu diabetes. Idan suka kare abin da suke ci ne, kar su manta su sha magani. Kar ka ji saboda kana azumi yanzu kana gani ba za ka samu energy ba, sai ka je ka ci abu mai suga don ka samu energy, to ba kyau. It is still the same you da kake da diabetes da kafin azumi, yanzu kuma kai ne still da za ka yi azumi. So ka ci abincinka daidai da kai muka kayyade, amma kuma ka tabbata ka sha magani, saboda ka ɗauki azuminka lafiya, ka yi buɗe baki, ka kuma yi sahur, ka sha magani, ka ci gaba da azumi. Har ma masu hawan jini su ma haka ne. Abu da muka so mu dada fadakarwa a kai shine dan motsa jiki da muka ci a rika yi. Inda kana yi da yawa da yawa, yanzu saboda azumi ba za ka iya yi ba. Inda kana fita minti kamar 30 ka dan zaga, don sai ka yi minti 10-15 sai ka dawo. Kar ka yi abu mai yawan ƙarfi, saboda in ka mai yawan ƙarfi kana azumi, energy ɗinka zai sauka ƙasa sosai. Don akwai hawan jini ko diabetes, za ka galabai ta wuri-wuri. To saboda haka nan sai a rage abubuwan da zai kawo motsa jini mai yawa. To amma dai mafi alheri shi ne maganin kake sha da Allah ka tabbata kana shan su, kuma ka kar dubuki da ake bayarwa, sai a ɗauki azumi lafiya, a yi sahur lafiya, har Ramadan ya kare ba tare da wani damuwa ba insha Allah.
To haka yake masu sauraron mu, da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin shirin yau da gobe dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga hutun takaitaccen lokaci kana muka dawo shirin namu zai dora da kwalam da makulashi.
Assalamu alaikum. I welcome you all to the holy month of Ramadan. All you who believe fasting is prescribed on you as it was prescribed on those before you, so that you may attain faith. Welcome the holy month of Ramadan, the joy of religion, the darling month to the people. Your recent comes to the expectance, Ummah, and signify the end to the month of Sha'aban.
So haka yake masu sauraron mu, idan muka dawo gefen kwalama kuma a yau muna tare ne da bakuwar mu wanda in ba ku manta ba ko a wato kwanakin baya bakuwar mu ta jahar Lagos amma mazauniyar a babban birnin tarayya Abuja, inda za ta gwada mana wato nau'i na kalan abinci wanda uwar gida a gida zaki sarrafa ma iyayen miji ko baki ko yaya ma a gida. Da fatan za ku ji dadin kasancewa da bakuwar mu a yau, inda za ta nuna mana kuma wani bakon al'amarin kalan abinci zaki zo mana da shi yau.
Kin sani fa ban fiye kawo abu kasafai wanda aka saba da shi ba. A yau dai ba wani bata lokaci za mu yi ba, wannan nau'in abincin da nan kawo mana ana iya cin shi da safe, saboda ni da safe nake ci yawanci gaskiya, musamman idan an samu dumaman taliya, farar taliya. To uwar gida za ta tanadi taliyar ta, idan za ta yi da rana za ta yi dafa a lokacin, amma ni mafi akasari na fi yin shi idan na yi taliya da daddare ya saura ko ba miya ko wani abu, sai na yi wannan wato
kalan nau'in abincin da shi farin taliya kenan.
Farin taliya, to daman ba wani abin da kake bukata sai da jajjagen tattasai, sai kwanka dan guda 6-7, ba zan ce 4 ba, gaskiya kin san dadi yana da dadi
gaskiya kam.
To idan kika tanada kwanki da sinadarin dandano da kayan kanshinki da dan jajjagen tattasai ko kunci ataru da albasa ya isa, sai ka zo ka dora wato kaskon suyanka akan wuta ka sa man gyada. Idan ka sa man gyada sai ka dauko wannan kwanna ka, bayan ka fasa ka kada, sai ka zuba wannan margadaddan atarin da albasa a ciki, sai ka zuba a cikin kaskon suyanka da ka zuba mai yayi zafi. To in ka fara soya kana dan jujjuya shi ya dan farfashe, in ka ga alamun ya dauko ya ma fara soyuwa yayi kalan brown,
shi kwan kenan,
shi kwan kenan. Sai ki dauko taliyan, ki daman taliyan kenan nan kin tanadi ta. Taliyan idan kwananni ya ce zaki zuba mata ruwa, ki dada sieving ɗinta saboda ta zama warawara. Ki san idan kin aje taliya tana dan makalewa a jiki, koda ka zuba mai zai dan makale. To sai ki dan sa mata ruwa saboda ta dan warawara. Sai ki sieving ɗinsa shi ma saboda ba a bukatan ki zuba shi a cikin kaskon suyan da ruwa. To bayan wani ya naga kina hadiyan yawo.
Ai naga abin ne dai zai bada kala.
To sai ki zo ki dauko wannan taliyan da kai sieving, kwanki daman ya dauko suya ya ma soyi saura kadan, saboda in ba haka ba, idan bai soyi ba sosai zai miki karni, koda kin sa kayan kanshi. To ya fara soyuwa kin dagargaza shi a wuta, sai ki dauko taliyan nan sai ki zuba. Idan kika zuba sai ki sa sinadarin dandanon ki yanda kike so, sai ki zo ki hade shi ki juya, ki cakuda ki juya, sai ki dauko dan marfi ki rufe minti 2. Ya isa.
To haka yake masu sauraron mu, masu iya magana suka ce laifin dadi karewa. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin yau da gobe, da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu. A madadin abokan aiki da suka tallafa shirin har ya kammale zo gare ku, sai ni Ruqayyah Basha da na gabatar da shirin, nake cewa da fatan za a sha ruwa lafiya. Masu sauraro, duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Ruqayyah Basha da dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, da ɗaukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka, musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC.